والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada da godiya da yabo ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikon sa ne da huwa ce wasu rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin yau a 8 ko yau 8 ga watan jumada a rabi'ul thani shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib dake gandun wambai cikin garin Azra jihar Bauchi darasin da muke a wannan littafi mai albarka Adda'u wa Dawa na al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa mallai yana cikin bayani na fayyace mana al-amra na yadda kyakkyawan i'tiqadi dangane da kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala yake mun tsaya a gabar da yake jin hankalin al'umma cewa kowane mutum idan yayi dogon tunani dangane da halittarsa da Allah subhanahu wata'ala yayi tun daga farkon sa tun yana dugon mani har zuwa lokacin da yazo duniya da girman sa da samun hankalin sa to lallai zai fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala da ya halitta dan adam a waɗannan atwar waɗannan matakai kala-kala bai fa halicci dan adam dan kawai ya bar shi haka dore ya bar shi sakaka ba tare da ya sanya masa doka ba tare da kuma ya bayyace masa cewa shi da ya masa wannan ɗawainiyar yana da wani haƙƙi a kansa ba kenan ashe duk wanda ya dogon tunani na yadda aka halicce shi to zai fahimci cewa ba a halicce shi haka nan kawai rayu sakaka ba dole ne Allah ta'ala ya halicce shi bisa wata manufa kuma dole ne wanda ya masa wannan ɗawainiya yana da haƙƙoƙi a kansa don haka ashe dole bawa ya san menene Allah ya halicce shi domin sa shine bauta masa kuma waɗanne ne haƙƙoƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora akan bayi shine su lazumci abin da ya ɗora musu na doka to wannan shine khulasa na darasin da ya gabata insha Allah malai ya ci gaba da cewa وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده كما لله شيء أن أدم إن يدوغن تناني شيء كران كان سزيدا شيء أن دليل نتي و أكوي وان دي سامد دشي با أبن دي كي زوا حكا كوا دو وان دي تي وانا أبي أزوا حكا وتو باي نانكد با يد زاي أبي أزوا باتر دو أبن دي سامد دشي با sai an samu abin da ya samar da shi to don haka shi dan adam shi karan kansa idan ya kalli kansa ya san tabbas samuwar sa dalili ne na cewa akwai wanda ya samar da shi shine Allah wa tauhidihi kuma zai fahimci cewa wanda ya samar da shi din nan shi kadai ne ba tarayya aka yi ba bisa dabi'a duk waɗanda suka yi tarayya akan abu duk yadda haɗin kansu yake to wata rana sai an samu saɓani akan wannan mallaka inde ba mutum ɗaya ne inde ba mutum ɗaya ne ya mallaki abu ba ko da a cikin mutane to sai an samu saɓani na wannan mallaka to kasancewan abu yana ta tafiya a bisa tsarin da Allah ta'ala ya yi shi kuma yake son ya gudana a haka wannan shi ma dalili ne da ke cewa wanda ya samar da wannan halittar guda ɗaya ne shi yasa abin yake tafiya a tsarinsa ba canzawa kuma ba a taɓa yin rigima domin a rabu ba ba a taɓa rigima don a rabu ba ku duba dai a ƙasashe yanzu misali ku duba ƙasan Koriya kasar Korea akwai Korea al-Junubiyya akwai al-Shimaliyya north and south yaran su daya al'adar su daya dangi ne amma sai aka tsaga kasar gida biyu kuma tun daga wancan lokacin da suka rabu zuwa yan sama da shekara 50 har yanzu ba sa ga maciji kuma tun da aka rabu akwai yan uwa sai kaga kani yana wannan bangaren wa yana wancan bangaren kuma tun daga wancan lokacin har yanzu ba su ƙara ganin juna ba to kaga wai gaya kenan sun zaman to arab to haka dabi'ar take ayin kaga abi yana tafiya a nizami guda to karkashin mulki da yake ba haushe ma cewa ce ai ba a sarki bi ko a gari daya ko ko da yake ga Kano an samu sarki biyu eh kuma kowa ikon sa yake da jama'ar sa to su Hausa sai a canja take na mata Hausawa ne can ne cibiyar Hausa sai a canza to dan adam shi karan kansa in ya dubi kansa tabbas shi kansa dalili ne da zai san akwai wanda ya samar da shi kuma da ya samar da shi din nan guda ɗaya ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin kowane abu ka duba zaka ga akwai abin da yake nuna maka cewa Allah shi ɗaya ne wa sidqi rusulihi kuma zaka samu gaskiya na cewa manzannin da ya aiko abin da suka zo da shi gaskiya ne wa ithbati sifati kamalihi kuma a cikin kanka kawai zaka ga tabbas tabbatuwan siffofi na kamala na Allah subhanahu wa ta'ala Allah gwani ne in banda Allah gwani baka san injin din da yake jikinka ba cikin kwakwalwarka kawai cikin kwakwalwarka akwai cells the neurons abubuwan da suke aiki makanikan da suke aiki multimillions ba wai dubanni ba millions multi millions a cikin kwakwalwarka kawai wanda suke maka aiki suke sarrafa maka abubuwa a lokaci guda sakonni duk zai tafi kwakwalwar ita kuma kwakwalwar za ta isar zuwa ga wasu sassa a lokaci guda za ka ji sanyi ya taba jikinka ta janibi guda kuma ka taka wani abu na kaya jikinka yana jin sanyi kuma kafarka taka kaya ka ji zafi sannan sauti ya zo ka ji kuma ba wai jin kawai ba ka yi comprehending ka fahimci me aka faɗa kuma a wannan lokacin har an yi da saƙon me ya kamata ka yi kuma ga wani abu ya tako mai tsoratarwa ya tsoratar da duk zai iya zuwa maka a lokaci guda kuma a lokaci gudan nan duk kowanne za ka responding kwakwalwar ce take aiki kuma ta ba ita kaɗai ba tana yi da saƙonni so da in ta yi da saƙo kuma hannu zai aikata kafa za ta yi baki zai ido zai kunnan zai ci gaba da yi kafa ma za ta yi in abin ya rufa a guje ne ka fita a guje kaga wannan yana nuna sifatul kamal ga Allah subhanahu wataala Allah gwani ne don haka yace faqad bana kenan lallai ya fa bayyana annal mudayya wanda yake mai tozartarwa al-mudayya huwa man yudayyi'u hayatahu wa waqtahu wa a'malahu fima la yanfa'uhu fi dunyahu wa ukhrahu to shine al-mudayya wanda yake bata lokacinsa baya yin abin da zai amfanar da shi a lahirarsa to bayani fa ya bayyana ya fita fili cewa duk wanda yake bata lokacinsa abinda zai ba zai amfanar da shi a lahirarsa ba maghruru shi rudadde ne ya rudu kansa duk wanda baya amfani da lokacinsa bisa ga abinda zai amfanar da shi a lahira to tabbas wannan rudadde ne kuma ya rudu kansa maghrurun ala taqdirain ibn al-qayyim yace rudadde ne a kaddarawa bangare biyu da zai iya yi me yake nufi kaddarawa bangare biyu duk wanda ya bi wani abu na bata lokaci misali yanzu ka kaddara mutum ya shiga hidima ta neman kuɗi amma fa zai neme shi ta kowace hanya ba zai aikata abin da zai kai shi zuwa ga kiyama lafiya ba kamar waɗanda suke ambatawa a baya da ya bada ishara zuwa gare su cewa kuɗi a menene kai a baka ya fi kaza a kurki ko eh kuɗi da zaka same shi naqadan khairun minan nasi'a ko to ai kaga kenan za su yi amfani ne da iyada masu domin su samu duniya to kaga wannan shine al-mubayyi'u wanda shi duniyar ne da mu da ita ko da ko ya san lahirar tana da kyau to amma shi ya fifita duniyar sa ba zai yi aiki a duniyar dan samun lahirar ba to shine yace shi irin wannan ya ya rudi kansa ta duk bangare biyu duk kaddarawar da yayi da ta sanya shi yayi haka ya rudi kansa duk wanda zai bata lokacin sa a abin da ba zai amfanar da shi a lahira ba dayan biyu ne ko dai ya kaddara cewa wannan abin da yake yi din na neman duniyar shine yafi alheri haka ne zai ga cewa ai shi yafi masa wannan din shine mai kyau to ta wannan gefen ma da ya gamsu da abin da yake aikatawa na bata lokacin nan ya rudi kansa dan ba shine mai kyau ba sai ya je kiyama zai gane ko kuma iya yiwuwa ya bata lokacin sa bai nemi lahiran ba tare da cewa ya yadda lahirar tafi mafi yawan mutane ta haka suke mafi yawan musulmi ta haka suke sun yadda lahiran lalle tafi dadi to amma ba za su iya matsawa kansu a duniya dan su yi aiki dan lahirar ba sai su bata lokacin su a nan duniya to ta nan ma ya rudi kansa ta yaya ya rudi kansa saboda ya ki yayi aiki wanda zai amfanar da shi kuma yana sanin cewa lahirar ita tafi amfani mun gane ko shine abin da ibnu kayyim yake nufi a nan yace faqad bana anna al-mubayyi'a maghrurun ala taqdirain ya bayyana cewa wanda yake bata lokacin sa da abin da zai ba zai amfani da shi a lahira ba to ya rudi kansa a kaddarawa da zai iya yi ta bangare guda biyu taqdir tasdiqihi wa yaqinihi kaddarawan cewa abin da yake kansa na bata lokacin nan shine daidai kuma yana da yaqinin cewa shine daidai duniyar yafi so to anan ya rudi kansa domin tabbas duniyar ba ita bace kiyama ita ce sai ya je kiyamar ko barzakhu tukun zai gane ko kuma wata kadir takdhibihi wa shakkihi ko kuma bisa kaddarawan ƙaryata kiyamar da yayi ko kuma kokwantan da yake yi cewa kiyamar ko dai ko dai to in har wannan ne ya sanya shi yake bata lokacin sa a nan duniya bai yi abin da zai kyautata masa kiyama ba nan ma ya rudi kansa mun gane wannan bayanin ko bayani ne yayin shi mai fadi a dunkule waje guda ko dai mutum ya bi Allah wato duk wanda yake bin Allah ya fifita duniya akan lahira bai aiki irin wanda Allah subhanahu wataala yake so ya umarce shi yayi a nan duniya ba imma dai ya kasance ya ki yin abin da Allah yake so ne saboda ya gamsu cewa hanyar da yake kai din ita ce daidai yanzu akwai waɗanda suka ce sallama ba gaskiya bane sallama ba dole bane ko akwai waɗanda suka ce sallah ba dole bane azumi ba dole bane suna faɗa ana ganin su ko da social media ko ba a faɗa ba ku taɓa gani ba yanzu wanda suke da aqidan faira misali suna cewa sallah ba dole bace azumi ma ba dole bane ko ba haka bane dan haka sai su dinga yin abubuwan su na sharholiya babu shamaki tsakanin namiji da mace mutum zai aikata duk abin da yake so in kwaya ne ma mutum zai iya sha in waɗansu abubuwa rayuwar su dai suna yin ta kawai dore kaga su ba su fahimci hikimar da Allah ya halicci mutum ba zai halicci bawa haka kawai sakaka dan a bar shi ba doka sun yi kuskuren fahimta kuma sai suke bata lokacin su a waɗansu abubuwa waɗanda su a kaddara ba za su yi aikin da Allah ya ambata a alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa su ne suke samar wa mutum sakamako mai kyau a kiyama ba ku ajiye wannan kai ku dan ajiye gane wannan kwatancen ko kaga dayan biyu ne su waɗannan suna ganin hanyar da suke kayin ita ce gaskiya sun gamsu to shine takdirut tasdiqihi wa yaqinihi kaddara wancewa abin da yake kai na bata lokacin nan shine gaskiya kuma yana da yaqinin cewa shine gaskiya ai su kun suna ga shine daidai to wannan ta wannan bangaren mai bata lokacin sa a ayyukan banza ba irin wanda Allah yake so ba ya yaudar kansa ta wannan bangaren wa takdiru takdhibihi wa shakki ko kuma wala Allah shi ba a wancan layin yake ba ya san cewa wancan layin ba gaskiya bane bin Allah din anan ne ake samun abin da ya kamata bin Allah anan ne ake samun tsira to amma sallah ba zai ta kan lokacin ta ba wataƙila wata sallar ma za ta tsallake masa bai yi ba ya san Allah ya hana ƙarya amma zai iya aikata ƙaryar ya san Allah ya hana riba a kasuwa amma zai iya riba a kasuwa ya san an haramta samun kuɗi to su hanyoyi amma zai amfani da wannan hanyoyi don ya samu kuɗin ya san zina ba gaskiya ba ba halal bace haram ne za ta kai mutun zuwa ga kiyaya abin nan wuta amma kuma zai iya aikatawa saboda shi yanzu jin dadin duniyar ya fifita me ya saka wala Allah ya ƙaryata ko yana kokwantan wannan abin ba yadda aka faɗan ba to kaga in haka ma takdirin da ya saka ke ne bata lokacin sa to ta wannan janibin ba ya rubuta kansa yanzu abin ya ƙara fitowa fili ko to shine yace faqad bana lalle ya bayyana annal mubayyi adu wanda yake bata lokacin sa a abinda ba zai bashi sakamako mai kyau a kiyama ba madrurun to shi wannan rudadde ne ya rudi kansa ala takdirain akan qaddarawa janibi biyu da ya saka shi ya aikata takdir tasdiqihi wa yaqinihi imma ya qaddara abinda yake shine gaskiya kuma yana da tabbas din haka to ya rudi kansa dan hakan ba haka bane wa takdiru takdhibihi wa shakkihi ko kuma in ya kaddara cewa wannan abun ba gaskiya bane ko kuma yana kokonto to kuwa gaskiya ne domin duk abin da Allah ya aiko manzanninsa da shi gaskiya ne yanzu me ya rage ga mutum kenan ya bi Allah kamar yadda Allah ya bukata ya ambata to anan ne ya zamba rudadde ba fa in kulta ma ne yace idan har ka iya cewa كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بل معاد والجنة والنار ويختلف العمل أيما أم بچي متمن ده يكي ده يكيني يا يد قيامر غس كياني يا يد كذا غس كياني أما كم بزي أي كي دومن قيامر با كما إن كاتم بيش أزوج يسينا ده چكي كين يكيني ده يد ده إيماني نأبن ده دو أكمالا يا يد ده وتر غس كياني يا يد الجنة غس كياني يا يد ده حسابي غس كياني ya yadda da duk abin da aka faɗa yana da yaqini a kai tabbataccen yaqini baya kokonto ko kadan amma kuma sai ka same shi kuma ya gaza yin aikin da zai bashi kyakkyawan sakamako a kiyama to inda zaka iya yin tambayar ka ce ya yasa haka za ta faru a ce mutum yana da imani ya yadda da abubuwan da duk aka faɗa tabbas hakan ne amma kuma ya kasa yin aikin da zai sa ya samu sakamako mai kyau ai kokonto ne yake sanya wa mutum yake yin aiki amma yadda ita take sa mutum yayi aiki to ya za a yi abu biyun nan su hadu ya yadda amma kuma bai yi aikin ba kaifa yastami'u at-tasdiqu jazim ya za a ce cikakken gaskantawa ta hadu allazi la shakka fihi gaskantawa da babu kokonto a cikinta bil ma'adi game da makoma wal jannati wan nar da gaskantawa game da aljanna da gaskanta wuta ya za a yi a ce sun hadu wa yahtalifu al'amal kuma aiki ya saba wa hal fi tabai albashariyya zai iya yiwuwa a dabi'a ta dan adam sai kawo wani kwatance an ya alama al'abdu bawa ya san annahu matlubun gadan cewa gobe za a kawo shi ila baini yadai ba'dil muluki a gaban wani daga cikin gawurtattun sarakuna masu mulki an tsare shi gobe kuma za a bujiro da shi gaban sarki ko gaban mai mulki li'aqibahu ashadda uquba domin ya masa azaba
azaba mai tsanani aw ko kuma dai yukrimuhu atamma karama ya karama shi cikakkiyar karama wa ɗayan biyu ne an ga masa haka kuma an tsare shi gobe za a kawo shi gaban mai mulki ko dai masa azaba ne ko kuma ya kyautata masa gayar kyautatawa ta iya yiwuwa mutum ya fada cikin irin wannan yanayi wa yabitu sahiyan ghafila kuma ya kashe kashe daren nasa kafin gari ya waye sahiyan hankalinsa baya tamana ya manta wannan abin da aka faɗa zai same shi gobe ghafilan hankalinsa baya tare da shi zai yi yanzu kawai kana zauna a gidanka sai ya zo DSS biyu a cikin bakar mota sai ya tafe ka a rasa yare ne ana ta salati an shiga har cikin gidanka an cafko ka an saka mota bi sai Abuja aka je aka aje ka a wani waje aka ce ai gobe za ka kai ka gaban babo Tinubu an nema za mu ga abin da za a ma gobe zai iya yiwuwa a irin wannan yanayi baka san me zai faru ba baka san me kai ba kuma ka kwana a ce wannan abin ka manta shi kuma baka damu ba zai yiwu ba zai taɓa yiwuwa ba ai ba za ka yi bacci ba abinci ma an kawo ba za ka iya ci ba la yatadhakkaru mawqifahu bayna yaday al-maliki a ce mutum bai tuna wani matsaya zai kasance a gaban wannan sarkin ba kuma ya san zai iya yin abin da ya ga dama ba wanda zai hana shi wala yasta'iddu lahu ba zai tattali na abin da zai faɗa wataƙila in tuhuma ce ya iya tuna wani laifin da yayi ko a kansa ne wataƙila aka kamo shi in ya je ya nemi uzuri ko kuma in ma bai san laifin da ya ba wataƙila in ya je ya ta tuba wala ya'khudhu lahu uhubata a ce kuma ba zai riki tanadin da zai yi domin fuskantar sarkin ba zai taɓa yiwuwa ai ba zai yiwuwa to don Allah mun gane kwatancen da Ibn al-Qayyim yayi a wannan wajen kamar me kenan na'am barakallahu fi kamar lahira in har anan duniya an maka wannan kwatancen ka san abu ne wanda ba zai yiwu ba to ya za a yi dan adam ya san yana da yaqini a zuciyarsa shine abin da ake nufi wato nan da aka ce kaifa istami'u at-tasdiqul jazimu alladhi la shakka fihi bil ma'adi wal jannati wan nar wa yahtalifu al-amal a ce wadannan ababen sun hadu kana da cikakken yaqini cewa akwai kiyama kuma Allah gaskiya ne kuma duk abin da ya faɗa gaskiya ne aljanna gaskiya ne wuta gaskiya ne mala'iku gaskiya ne zabaniyawa gaskiya ne za a zo a yi hisabi gaskiya ne kuma sannan aikin kai saba da abin da Allah ke so mutum ya dinga sharholi yasa a duniya baya tuna zuwa kiyaman nan to me zai saka ya fifita abin da zai bashi barazana a duniya amma bai zai tuna abin da zai bashi barazana a kiyama ba ya za a fifita wannan akan wancan yanzu wancan kwatancen da nayi kowane ne ya same shi tabbas zai dinga dardar to ka san akwai wanda yake sama da haka kuma a kiyama za a kawo ka gaban Allah kowa za a waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaida su kowa sai an tambaye shi an san da wannan to me zai saka mutum ya miƙe kafarsa ko baya tunaninta baya tattali domin wannan tsayuwar kuma ya san Ubangiji shi fa'alul lima yuridu mai aikata duk abin da ya ga dama to kaga shi wajibi ne bawa mai hankali ya zamanto yana shiga taitayinsa yana samun tattali da zai yi domin waccan rana shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ya allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamal lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima taf'alun bima tasna'un bima ta'malun Allah ya mana kashedin cewa muke yayi dokarsa har sau biyu ya ku wanda sun kai imani ku ne dama kuke da yaqini kafiri ba ta su ake ba kai da kai imani to kana da yaqini na kiyama don haka Allah ce to kuke yayi dokar Allah ku bi dokar Allah ku bi Allah sau da kafa shine ittaqwa ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamal lighadin kowace rai ta duba menene ta gabatar dan gobe menene goban lahira kiyama sai sake nanatawa ce wattaqullah ku fa dai kiyayi dokar Allah me yasa kai aka nanata innallaha khabirun bima ta'malun Allah yana sanar da duk abin da kuke aikatawa kuma zai ba ku labari to inda mutum zai waccan tambaya yace to ya za'i a ce ga yaqini sannan ga sabawa alhali in a duniya ne irin haka ta faru ga mutum za a kawo shi gaban sarki bai san me zai faru gare shi ba a gobe ba yadda za a yi ya kwana ya manta wannan abun kuma bai yi tunanin sa ko bai yi tattalin haduwa da sarki ba to ya za a yi mutum ya zanya gafala kila sai Ibn al-Qayyim ya ce sai a iya bawa mutum ansa a ce eh hakan za ta iya faruwa hakan za ta iya faruwa a dabi'ar dan adam hadha al-amru wallahi su'alun sahihun yace wallahi wannan ina muku rantsuwa da Allah tambaya ce ingantacciya tambaya ce mai kyau waridun ala aktharul khalqi da take bujirowa ga da yawa daga cikin mutane ya za ai mutum yana da yaqini musulmi ne amma kuma yana safawa Allah bai tattalin goben ba yace wastima'u hadhain al-amrayn haduwar waɗannan abubuwa guda biyu ga yaqini ga safawa min a'jabil ashiya yana daga cikin abubuwa mafi ban mamaki ga yaqini kuma ga safawa a'a ai sai da sami yaqini da bi in kuma kaga sabawa to sai dai kuma a sami rashin yaqini ƙaryatawa ko to malam yace wannan yana daga cikin manyan ababen mamaki wa hadha takhallufu to ku sani irin wannan sabawa da aiki yake mai yaqini mutum yana da imani ya yadda amma kuma sai kaga yana sabawa ba zai abinda yaqinin ya bukata ba lahu iddatu asbab yana da sabubba masu yawa mu ji sabubban nan domin mu yi taka tsantsan da su suke kawowa aikin mutum ya saba da kudirinsa na imani kaga sai zama imani bai nagarta ba shi ko imani a itiqadu ahli sunna yazidu wa yanqusu yazidu bi ziyadati al-a'mal wa yanqusu bi naqsihi shi imani fluctuating yake yana karuwa kuma yake iya ruguwa baya zama dormant ba a daskare yake ba kamar yadda wadannan suka ambata a ba daskare rai bane yana tashi kuma yana sauka me yake sa imani ya ƙara nagarta ya ƙara kyau yawan aikin kirki yawan karatun qur'ani yawan fadan gaskiya ba a shiga abubuwan sharholiya cin halal sallah akan lokaci yawan nafilfili yawan afkar yawan sadaka sada zumunci biyayya a mahaifa ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciya irin waɗannan ayyukan kirki da mutum yana yawan yi yana yawan yi yana yawan yi yana nesantan abin banza to imaninsa sai ya ƙara kyau yana kyau yana kyau yana kyau har sai ya kai wani matsayin da baya tsammani ya kai amma madama aiki yana raguwa yana raguwa ce a nafila ba dole bace sai daina ta sadaka ai ba dole bane sai daina zakka ce dole shi kuma bai da kudin yin zakka shikenan abubuwa suka ragu sada zumunci aka daina ba a yawan fadan gaskiya za a fata lokaci ana hira amma ba za a karanta alqur'ani ba kare dai suna fadawa baki zagin mutane a social media shiga sharo ba shanu duk irin waɗannan abubuwan yana mutum yana ta aikatawa sallah in an samu dama a yi a kan lokaci in ba a samu dama ba ai tana da lokacin laruri ba matsala to shikenan imani kuma sai ya dinga ƙasa 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 in wasu ayyukan banza kuma suna shigowa laifuffuka sako sai ƙara ƙasa ƙasa har sai ya je shi lowest ebb ya je can ƙasa mafi rauni ba a fidda shi ba dan bai fita a musulunci ba amma kuma imanin ya nukusa to don haka yace abin da ke kawo a sabani tsakanin al-yaqinul jazim kuma sannan a samu aiki ya saba yace yana da sabubba masu yawa ahadi ha ɗaya daga ciki yace ba'ful ilmi raunin ilimi mutum yana da imani musulmi ne amma abin da ya kamata ya sani na addininsa bai sani ba bai san wanda yake bautawa ba ma Allah da yake bautawa bai san shi ba in an tambaye shi yayi bayani dangane da tauhidi bai san tauhidi ba wani bangarori ne ya tauhidi mai ake san kiyayewa ake bai sani ba me ya dace ga ubangiji me bai dace ga ubangiji bai sani ba an samu rauni a cikin imani a dalilin raunin ilimi haka ilimi shine yake sanyawa bawa ya ƙara sanin Allah ma'ana kenan wallahu ta'ala a'lam na abinda Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masana sune kawai suke tsoron Allah cikin bayansa ba ana nufin malamai su suke tsoron Allah ba a'a wanda ya san Allah cikakken sani ya bi Allah domin sanin Allah ya hada da kiyaye haƙoƙin Allah ka san shi ka karanta amma baka kiyaye haƙoƙin sa baka san shi ba tukun dan inda ka san shi ba za ka saba masa ba to kaga na farko yace da'ful iman raunin abin nan da'ful ilmi raunin ilmi wa nuqsanil yaqin da kuma tawaya a cikin yaqinin wani yaqinin sa yana da ƙarfi wani kuma yana da raba wuta wani wallahi idan an ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan alqaulu ma qala rasulullah daga an ce annabi ya faɗa kaza shikenan ya sallama a iya nan yake inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na iya nan shi ya tsaya ana cewa Allah da manzon sa ya ce kaza shikenan kuma yayi stop nan ya tsaya wai kifi inda amruhi wa nahyi kenan inji malamin alal amma wani yaqinin sa yana da tawaya in an fada masa magana zai shakka ci ai manzon Allah ya ce kaza ko kuma qur'ani ya ce kaza yace to sai so mutu nan amma ko fa a modern science yanzu fa ana yin kaza ana kaza ko ba haka bane yanzu zai fifi ta science saboda ya koshi da boko wannan kuma idan an fada kawai zai mutun ne ce amma shehu wani kuma ya ce kaza eh magana shehu ne ba ta Allah ta manzon sa ba kaga yanzu wannan an samu raunin me an samu raunin yaqini ko ko mutun ya ga bai kwanta masa a rai ba abin da aka fada shi dai bai musa ba amma fa abin bai kwanta masa a rai sosai ba in ta yi ruwa rijiya ne in kuma bata yi ba shadda wannan yana sanyawa sai a samu sabani tsakanin abin da ka yadda da shi da kuma aikin da zaka yi wanda yaddar take bukata a yi saboda kokonto ya shiga duk inda aka sami nuqsanul yaqin to kuma samu shakka don haka mallam yace wa man zanna anna al-ilma la yatafawat duk wanda yake tsammanin cewa ilimi na sanin Allah ilimi da yake gina imani duk wanda yake zaton cewa babu fifiko a cikin sa fa qawluhu min afsadil aqwali wa abtaliha to magana sa tana daga cikin mafi munin maganganu ko mafi bacin maganganu kenan abin da yake nunawa cewa ana samun tafawuti cikin ilimi nan ilimi ba yana nufin yawan sanin abubuwa ba ana nufin ilimi ne yaqini na imani wala imani kenan yana da hawa yana da sauka abinda ka sani din kake da yaqinin nasa to kuma kana ƙara samun yaqini akan yaqini shi yasa imanin karuwa yake akan karuwa Allah subhanahu wataala ya ce li yazdadu imanan ma'a imanihi domin su ƙara imani akan imaninsu Uzair lokacin da ya magana mai kama da tuhuma ba wai bai sani bane ba wai bai yadda bane ya yadda yana da yaqinin amma mamaki yayi da yaga wata kufai garin ya zama babu shi kawai sai kufai kuma za a mai da mutane ranar kiyama sai wani abu ya dantar su a ransa anna yuhil hadhihi Allah ba'da mautiha yanzu ya za a ce yanzu wannan Allah zai maida ta bayan ta rududduge dugarin nan ba bai yadda bane ya yadda fa amata wallahu mai ata ani yana faɗa haka instantly sai Allah ya kirɓi rayuwarsa sai dai shekara 100 a wajen amace shi da jakinsa abincinsa yana rataye a jikin jakin kuma thumma ba'athahu sai Allah ya tada shi kawai sai garan sa ya dawo yana halin tafiya sai aka tambaye shi aka ce iya wannan lokaci ka zauna a nan wajen sai ce labithu yawman aw ba'da yawm sai ce ko dai sashen wuni ne saboda an karɓe shi da hantsi an maido masa ransa jikin magarba shi yasa yace ko dai rabin wuni ne ko kuma kwana daya saboda ya ji jikin sa ya dan yi nauyi ta iya yi wa saboda gajiyar tafiya tun jiya da hantsi da na fara bacci har sai da yau tayi hantsin ya wuce la asar tayi tukunna in farka ta iya yi wa haka ne sai aka ce ba haka bane shekara 100 kai ana amma duba jakin ka mana ai kana jaki ko eh duba ina jakin ina duba sai ga jakin ya zama kashi kashin ma har yayi toka sai aka ce to duba abincinka ga can kurtun abincinka sai ya bude abincin kuma ya ga dadumin sa kuma kan idan sa sai Allah subhanahu wataala sai assembling jakin yana ganin jakin kuma kashin ya tashi ya zama mai kyau komai yana shiga ana assembling din sa ana assembling har aka zo nama da jini yana fita yana waye gashi da son jaki ya girgiza jikin sa ya kuka da haka ta faru sai yace ne na'am falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir a'lamu ya kashi da adatu tafdi da abu ya bayyana a gare sai yace lalle yanzu na ƙara sani da ashe da bai da sanin ne sai yace yanzu na ƙara sani anna Allah cewa lalle Allah ala kulli shay'in qadir akan dukkan komai mai iko ne don haka ashe duk wanda yace yaqini yanzu ya ƙara samun yaqini ko bai samu ba to ashe yaqini kenan tafawut yaqinin da wani yake da shi akan lamarin kiyama wani yaqinin sa bai kai haka ba to me zai ƙara masa yaqini ƙara din Allah subhanahu wataala da yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni sai kawo misali har ilo cikin qur'ani wa qad sa'ala ibrahimul khalil rabbahu ibrahim khalilullah alaihi salam ya roki ubangijinsa an yuriyahu ihya almauta Allah ya nuna masa yadda yake rayar da matattu ayanan ya gani da idanansa ba'da ilmihi bayan fa yana da ilimin yana da ilimi bi kudratir rabbi ala zalik cewa Allah yana da iko akan haka yana da ilimi Allah yana da iko akan haka amma sai roki ubangiji ce Allah nuna mun dan na kare yake liyazdada tumaninatan domin ya ƙara samun nutsuwa wa yasira almalumu ghaiban shahada domin abinda aka sani na gaibi yanzu ya dawo yasira shahadatan ya zamanto abinda aka shaida gashi ai kasa akwai alghaib wa shahada Allah ya san duka alimul ghaibi wa shahada alghaib shine wanda baka gani ba kai to shi Allah ba abinda yake boyayye a wajensa kai ne baka gani ba kaga aljanna halako wanda ya ganta to da ne tambaya ba bana ansa ba kaga aljanna kaga wuta amma wanne kake so a ciki dan me kake yin aiki kadai yawa ai ba kake aiki kawai dan aljanna ba sai kai aiki dan tsoron wuta in kai aiki kawai dan aljanna kuma aka ce ka yada zango ta can akwai diversion abi wata cin tukun kafin a wuce ai kaga abin bai yi ba ko ana aiki dan tsoron wuta Allah ya raba mu da ita sannan kuma a shiga aljanna ita muke so Allah ya sa'adar da mu da ita farkon lamari to kaga annabi Ibrahim alaihi salam shi ma Allah ya kawo kissarsa a cikin aya guda a cikin suratul baqara wa qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta yayin da Ibrahim yace ma ubangijinsa Allah ka nuna mu yadda kake rayar da matattu malaman tafsir duka At-Tabari ibn Kathir da sauran du malaman tafsir sun kakkawo wannan sanadi da ya sanya annabi although an kawo dan su daban amma wannan guda ɗayan duka kusan su sun kakkawo ta a ciki cewa wata rana ne annabi Ibrahim alaihi salam yana tafiya bakin gabar teku sai ga wata katuwar dabba daga cikin dabbar teku Allah subhanahu wataala ya katso ta kusan bakin gabar teku sashen ta na ciki dan mai girma ce ainu ta mutu sashen ta yana cikin tekun sashen ta kuma ya zo bakin gaba sai ya ga dabbobi na bakin gaba kuraye da kirkeci sun zo suna yaga suna ci sai ya ga tsuntsaye sun zo sun hausa manta su ma suna tsafaga kuma sai ya ga waɗansu daga cikin kifaye da namun da ke cikin ruwa su ma sun zo suna yaga suna ci kaga na sama sun ci masu furgawa na ƙasa sun ci na cikin ruwan ma sun ci kuma dabbar ga ta ita daya kuma yana da yaqini ya san Allah ya ce kowanne mai rai sai an tada shi to sai shauki ya dauke shi yace ya ubangiji ka nuna mai yadda kake rayar da matattu ma saboda yanzu gashi ita wannan dabba ta zama tafarriqatan fil ajsad tsuntsaye sun tsatsaga masu yawa dabbobin tudu sun cicci da yawa dabbobin ruwa da yawa sun ci ga saura wanda waɗansu ma wala Allah mutane ma su zo su sara su ci amma kuma daga waɗannan bambance bambance fragment sun duka za a zo a assembly din ta yace yana sha'awar ubangiji ya nuna masa ba wai dan bai yadda ba shi yasa Allah ya tambaye shi ya ce awalam tu'min Ibrahim baka yadda ba ne kana bana ya ce ya ubangiji na yadda kai mai iko ne akai to shi ba da sigar tuhuma ya kawo ba tasa akwai ladabi yace rabbi ya Allah arini ka nuna mana ma kaifa tuhil mauta yadda kake raye matattu kaga shi ya tabbatar sabanin wancan na baya da yace anna yuhi malamai suka ce kamar akwai inkari inkari ko shakka shakka da ta shiga domin shakka tana iya itra'i ta zo ta karin bata maka yaqini daga cikin sharrin shaydan ne to kaga Allah ta'ala gashi nan cikin malaman tafsirin sun kawo yadda Allah yace masa yayi yace fa khud arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk samu tsuntsaye daban-daban nau'i guda hudu malaman tafsirin suna faɗa amma hadisi bai ce ga waɗanne ba shi da ya samu tsuntsaye daban-daban wala Allah zakara ne wala Allah ankaka ne wala Allah ya samu nau'i dai guda hudu aka ce to ka yanka su fiffige gashin nasu ya yanka su ya fede su ya fiffige gashin ya cakuɗa gashin waje guda naman kuma ya daddatsa ya daddatsa na kowanne ya garwa ya shi waje guda sai ya zo duka sai ya zuba gashin da naman an cakuɗa duka aka zuba waje guda kayukan kuma sai aka ce rike sai aje kowanne kai akan wani dutse daban shi kuma wancan aje shi a waje guda sai ce to ka kira zakara misali in a ce zakara ne a ciki kira shi sai ce zakara sai ga naman zakara yana tasowa fragments din da aka daddatsa aka yaddatsa sai ga yana tashi a can inda yake yana bambanta kansa da sauran kuma yana haduwa kowanne yana zuwa position dinsa da hanta da hanji da waye da makogoro kowanne da aka gugutsura yana haduwa gashinsa kuma ya fita daga jiki ya zo ya koma position dinsa ya tafo ba kai ya zo inda kansa yake su hadu kuma zakara ya cara to kowanne sai da ya zama haka annabi Ibrahim ya kara samun yaqini kaga ashe kenan al-yaqinu yatafawut karfin yaddar da kake da shi annabi Ibrahim dai annabin Allah ne manzo daga cikin dan lele ne na Allah su biyu ne yan lele da annabi Ibrahim alayhi salam da wa annabi Muhammad sallallahu alaihi annabi shine gaba Ibrahim bayansa su ne yan lele bada dayan Allah kenan shi yasa kai in ka sa wa danka suna Ibrahim malamai suka ce karka ce masa Khalilullah waye nada shi Allah ya Ibrahim ne Ibrahim shi Allah ne ya nada shi wa takhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya rike Ibrahim dan lele bada dayan sa to kai kuma ka haifa danka ka ce masa Khalilullah dan lelen Allah a kai shi shigi wallahi malamai suka ce bai halatta ba gara ma in kace masa Khalil kawai in kace masa Khalil to da dan sauki sauki dan baka jingina shi zuwa ga Allah ba ta iya yiwa Khalilu abihi ne dan lelen baba ne ta iya yiwa dan lelen baba ne to kaga nan wajen shine malam yace wa qarawa Ahmadu fi musnadihi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ya rawaito cikin musnad nasa daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace hadisi ne wanda yake ingantacce Sheikh Nasir na Albani ya inganta cikin sayyul jami' hadisi daga Abdullah ibn Abbas qala annabi yana cewa laysal mukhbiru ko laysal mukhbiru kal muayani wato wanda aka bashi labari bai zamanto kaman wanda ya gani ba ai shine kaman abin da Hausawa suke cewa
gari gani ya korji gani ya korji shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi ba ai wanda yake da imani irin nasa ba saboda shi Allah ya nuna masa abinda ba a taba nuna kowa ba duk matsayin da wani manzo yake da shi ba taba kiransa sama ba amma annaba an kira shi sallallahu alaihi wasallam kuma ya je shi har sidratul muntaha yayi advancing inda malaika jibril ma baya zuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katiran wala dhahiktum qalila inda kun san abin da na sani da kukanku yafi yawa dariyar ku zace kadan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a rayuwarsa baya dariya sai dai murmushi baya dariya ba taba ganin sa yayi dariya ba sai dai murmushi da kuma sakin fuska kullun fuskar sa a sake sai dai in abu ya dame shi kuma suna ganewa shi ma ba wai murtuki fuska yake annabi baya yi kai abu ya dame ka irin daga nesa ma an kai kai fuska wata iri a annabi shi baya wannan sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbansa suke ganewa ransa ya ɓaci in an masa abu ko kuma yana cikin damuwa game da wani abu da aka yi suna ganewa ta idansa ne da ta kuncinsa za su ga idansa ya yi ja kuma za su ga nan kuncinsa shi ma ya sirka na nan farin mutum ne to sai su ga nan ya yi ja idanunsa ma ya yi ja to sun san abin da aka yi nan annabi bai ji daɗinsa ba nan da nan sai su nemi yin abin da za su rarashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su faranta masa rai ta haka suke ganewa amma kullun shi fuskar sa a washe take in dan ta washe wani fuska ne ba za ka san ka fata wa annabi ba fuskar sa a washe take cikin annuri da annashuwa to amma su sahabbai da suke suna kula da annabi iya kula sai suka gane cewa irin manzon Allah ya baci suna ga idan sai yana yin ja kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya saka imanin sa yafi na kowa saboda abin da ya sani yafi na kowa laysa al-mukhbiru kal-mu'ayyin fa idha istama ila da'ati al-ilmi kaga yanzu a shelawunin ilimi rawunin masaniya shi ya saka mu yanzu da baka da martaba da za a kai ka wani waje ko ka ga wani abu menene zai kara maka ilimi da zaka kara samun yaqini na'am banjiwa ta wajen neman ilimi ƙara neman ilimi ƙara bincike da sanin Allah da sanin al'amura na kiyama da sanin al'amuran addini girman sanin da ya bawaye mu Ubangiji to shine ma'aunin bin Allah da zai bin Allah yana kasancewa ne girman Allah a zuciya girman Allah a zuciyar bawa to shine girman bin Allah da yake duk wanda kaga yana yin saka-saka da al'amarin Allah to wallahi yaqininsa game da Ubangiji da saninsa game da Ubangiji ne yayi rauni amma in saninsa game da Ubangiji yana karuwa to yaqininsa zai kara karfi ya kara kyau kuma in yaqinin mutum ya kara kyau ya kara karfi ayyukansa na bin Allah subhanahu wata'ala za su yawaita to don haka idan har an samu raunin ilimi akan samu raunin yaqini fa idza istama'a ila da'afi al-ilmi ada mustihdarihi idan kuma har ya zamanto raunin sanin nan raunin sanin Allah ya hadu da rashin halarto da Ubangiji a cikin zuciya ba yawan halarto da Allah ba yawan tunanin sa wa ghaibatihi anil qalbi da kuma kawar da Ubangiji a cikin zuciya fi kathirin min awqati a cikin mafiya yawan lokatan bawa sau da yawa bawa kar ayyukan sa yake gaba gadi in kaga ya tana Allah ya doso masallaci kai wani idan ya zo masallacin ma wata kila baya tana Allah sallar dai ake saboda jikin ya saba amma a halarto da girman Allah zuciya wata kila wasu ba sa yi Allah dai shine ya san zukata amma zaka ga mutum ya zo shi yana sallah yana haka yana kallace kallace ko yana soshe soshe ko yana dan wasu abu ko mutum yana cikin sallah sai ga yana haka yana dan tattaba ya tsasa
to kaga wannan duk alamu ne da zaka iya gano baka san zuciyarsa ba amma alamu ne da zai nuna maka ishara bai fa halarto da girman Allah zuciyarsa ba tabbas lokacin da yadda a gaban Allah yake nutsuwarsa za ta fi yawa in kana gaban wani wanda kake girmamawa a duniya musamman wanda kake gaba zaka iya zuwa wajensa ba sai ka samu audience da shi kuma bukata kake son mika masa kuma ya yadda zai shaurare ka don Allah in ka je wajensa wace irin rusunawa za ka yi da nutsuwa da shiga taitayi to kai wa makhluki haka kuma ubangiji da kake roƙonsa kana so ya baka abinda ba wanda ya isa ya baka sai shi aljanna ya tsare ka daga abinda ba wanda ya isa ya tsare ka daga gare ta sai shi ita ce wuta kuma ka zo gaban sa kana son roƙon sa wannan abin da kana fa lafazi ga ubangijinka ihdinas siratal mustaqim shiryar da mu zuwa aljanna ita ce siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗannan da ka yadda da su sune annabawan Allah ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الجنة فكي نسوني أبو كان زمان كان ربان الله حتى أكدا أن النبيين النبوة والصديقين الصديقين رس أبو بكر إرس مريم ابنة عمران والشهداء إرس حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء والصالحين دجس صورا صالحا باي kana roƙon Allah ya hada ka tare da su a lokacin da kake roƙa kuma hankalinka yana wani guri ka kusan inda suke aljanna ne kuma hankalinka baya tare da kai ka san girman Allah ka halarto da shi to idan har aka sami launin ilimi kuma ba a halartowa da girman Allah a zuciya kuma ana kawar da Allah subhanahu wataala a mafiya yawan lokata da bawa fi kathirin min awqatihi aw aktharha ko mafiya yawanta waɗannan ababe ne suke sa mutum ya dinga mantawa da Allah suna da yawa ko yana tafiya daga nan zai koma gida ba zai tuna Allah ba yana zaune a gidansa ba zai tuna Allah ba ya zo shi zai je kasuwa ba zai tuna Allah ba lokacin da yake cinikayya da sai da zuwa ba zai tuna shagulgula da ake na duniya ba a tuna Allah mutum ba zai dinga halarto da girman Allah yana tunanin muraqaba ba al-muraqaba ita ce ka rika tuna Allah yana tare da kai a duk inda kake to zaka rika yin taka tsantsan in har wannan tunanin ya shiga zuciyarka kana yawan kawo shi kana yawan kawo shi a zuciya to bismillah ta'ala akwai abubuwan da zaka ji kunyar ubangijinka kana ragewa wannan lokaci sai ga ka daina duk abin da kake in ma kana yi in kuma baka yi dama to sai ga yanzu kuma ayyukanka na kirki yafi yawaita yafi yawaita yafi yawaita to idan ya kasance waɗancan ababe sun haɗu da'ful ilmi adam istihdarillahi ta'ala fil qalbi ghaibatihi 'anil qalbi fi kathirin min awqatihi aw aktharha kawadda ubangiji a cikin zukata a mafi yawan lokata lishtigalihi saboda yawanci mutun ya shagaltu bima yubadduhu da abin da yake kishiyantar harto da Allah me yake korewa sanya Allah a zuciya wasu abubuwa da ake shagaltuwa da su na duniya abubuwan duniya su suke hanzala gasilul mala'ika wani shahidi ne wanda da ya rasu ya shahada mala'iku suka zo suka dauke suka masa wanka ashe janaba ne a jikinsa za a tafi yaki yana tare da matarsa sai bai san cewa ashe annabi har ya shirya ba zai je ayi ban kwana da iyali kafin a tafi kawai sai ya ji an manzon Allah ya fito ana shela cewa ga annabi ya fito shi ko baya so annabi ya fita a cikin Madina ba tare da shi ba bai gama abin da yake yi na bukatar iyali ba sai ya tashi kawai sai ya daura sulkensa sai ya fita ba tare da yayi wanka ba kuma da ya je shahada sai dai shahada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga mala'iku sun sauko daga sama a cikin matattu a Uhud ne sai ya ga suna budawa sai ya ga sun dauki wani mutum guda daya sai ya ga sun masa wanka da suka mar wanka suka sanya masa tufafin suka aje ba wanda ya gani banda manzo Allah annabi na ne sai yana gani sai da mala'ikun suka tafi sai ya ce sahabe ya ce ku je daidai position ka za ku duba mun waye da suka je sai suka ce ya rasulullahi hanzalatu ne to sai annabi da ya dawo gida sai ya ce aje a tambayi matar Hanzala a wane yanayi Hanzala ya tafi sai ta ambatawa manzon Allah tace ga yanayin da ya tafi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce shine abin da ya sa mala'iku suka zo suka masa wanka shi sake ce shi Hanzalatu ghasilul mala'ika to duk lokacin da mutum ya shagaltu Hanzala wata rana yana tafiya sai Abubakar Siddiq ya haɗu da shi yana cewa nafaka Hanzala nafaka Hanzala Hanzala ya zama munafiki ya ganshi yana kuka yace subhanallah ya zaka faɗi haka makanka yace ya Abubakar in muna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana abin nan din kiyama da waye da waye da waye sai muga mun manta da komai na duniya amma lokacin da muka bar wajen manzon Allah muka je in muna zaman da iyali sai muga abinda muke tunanin sannan yayin da muke gaban manzon Allah sa'in da yake mana wa'azi iyalanmu sun shigaltar da mu shi yasa nake ga kaman munafunci ne haka Abubakar sai ce to ai ni din ma ina jin haka hakan yana faruwa mu koma mu tafi wajen annabi da aka gaya wa manzon Allah sai manzon Allah ya ce ayi Hanzala inda a ce za ku dawwama yadda kuke ji a cikin zuciyarku yayin da nake muku wa'azi kun manta da komai kiyamar kawai kuka saka a gaba yace Allah safahakumul mala'ika da mala'iku sun zo suna musabaha da ku ai wannan siffar mala'iku ne sune yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun sune da'imar bautar Allah suke amma ku ba ayyuku akan haka ba kuna da hidima ta duniya dole ne kuma ku yi yace lakin ya Hanzala sa'atan sa'a lokaci lokaci ku dinga yawan tuna ubangijinku sa'i sa'i kada ya zamanto hidimar duniya ta kade muku hankali a kowane lokaci duk lokacin da kuke wasu abubuwa ku rika tunowa da ubangiji ko da ba alal dawami ba to kaga abin da yake jawo mutum waɗancan ababe rashin ilimi rashin halarto da ubangiji kawar da ubangiji a cikin zuciya a mafiya yawan lokata saboda zuciya ta shagaltu da abin da yake shiyance shi wanzamma ila zalika taqadi at-tabi'i sannan kuma abubuwan da ɗabi'ar dan adam suke hukuntarwa shine taqadi at-tabi'i ya tattara zuwa ga waɗannan ababen da aka ambata a baya shine kamar abin da muka ambata neman abinci bacci yin waɗansu abubuwa san jin labari da makamantan irin waɗannan shine taqadi at-tabi'i ko lokacin da mutum ya shiga banɗaki ba a ambaton ubangiji hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya je banɗaki ba ya ambaton ubangiji to kaga sune taqadi at-tabi'i abubuwan da ɗabi'a ke jawo wa galabatil hawa wancan babu abin nan a kansa amma wannan nabi akwai galabatil hawa san zuciya abinda rai take sha'awa alhawa shine abinda ake sha'awa abinda mutum yake sha'awa wani lokaci mutum kawai yana so ya zauna ya dinga hira kawai a hira rukin da ake ana ta nishadi ana dariya an manta da ubangiji awa biyu to idan irin wannan ya yawaita ko kuma ma wani kaga kawai social media zai iya awa uku yana laike laike ya ga tsegumi a can shi ma ya kara nasa tsegumin ya ga ƙarya a can ya sharon da wani saboda haka ransa yake so yayi sha'awar da yake yi kenan to kaga ma dama irin wannan ya shigo kuma dama ga karancin ilimi ga rashin halarto da ubangiji a cikin zuciya dama wannan din sai ƙara korewa tunanin Allah to ma dama mutum haka tana faruwa a gare shi duk yaqinin da yake da shi na cewa akwai lahira akwai wuta akwai aljanna ba zai same aikin da ya dace ba in har yana so ya dinga yin aikin da ya dace to sai ya kakkabe waɗannan ababen ya ture su gefe to shine zai dinga samu yana yin abin da ya dace wastila'i sha'awa da ababen da sha'awar rai ta mamaye zuciyar mutum su ma suna daga cikin ababen da suka kishiyanci muraqaba na ubangiji wa taswilin nafsi da kuma mamaya da zuciyarsa za ta yi masa wa gururin shaitan da rudi na shaitan wastibta'il wa'di da kuma alƙawarin da Allah ya yi na aljanna ya yi jinkiri tunda sai kiyama ta zo baya ganin sa nan take shi yasa sai ya ce kai a baka ya fi kaza a akurki wa tudul amal da kuma dogon buri tudul amal kowa yanzu ana wajen ba wanda yake tunanin zai mutu wani satin ko akwai wanda yake tunanin ka ha tsakani da Allah babu kowa tunani yake yanzu akwai wani agenda na wani abu da zai yi gaba eh wataƙila ma yanzu wani ya soma tunanin ya soma tunanin din taki na noman rani akwai manoma ko dole yanzu amfanin baya daraja ni za a yi noman mako to kaga tudul amal yana daga cikin abin da yake hana mutum ya abin da ya dace sai ga akwai sauran lokaci har da still time ba matsala eh ai baban mu ma sai da ya shekara 80 kusan 80 tukunna ai kakata gidan mu dama suna dadewa eh bakkuwa ne da kakawa ce da wane ne duk sai akwai wanda ya shekara 100 ma da wani abu shi ma gane yake zai kai tulul amal da haka yana ga har yanzu akwai akwai time to sai yake yana da yakinin kiyamar amma kuma akwai time wannan shi ma factors ne da suke turewa tunanin Allah wanda zai kai mutum zuwa ga kin yin aikin da ya dace waraqadatil ghafala ghafala ta samu wajen zama wato abubuwan za su dauke hankalin mutum shine gafala abubuwan za su dauke maka hankali su samu wajen zama a zuciya wa hubbul ajila da kuma tsananin san duniya ita ce al-ajila eh san duniya san duniya shine babban abin da yake halakar da jama'a san duniya wa rukhasat ta'wil da fassara rangwame rangwame na fassara me yake nufi rukhasat ta'wil irin abubuwan da aka ambata a darasin ba darasin mu na baya shortcut na shiga aljanna eh shortcut na shiga aljanna da ake tunani irin wannan da su malai ya fara bayani ko ai ya kakkawo hadisai ingantattu wanda suka nuna shortcut na shiga aljanna yace sau da yawa waɗansu waɗannan nassosin suke dauka man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna da hakan ya gina masallaci shi ba ruwansa da sauran aiki an riga an gina masa gidansa a aljanna wanda yake kaza shikenan ai an annabi ya ce kaza annabi kuma baya ƙarya to kaga wannan shi sunan rukhsatut ta'wil fassarori wanda za a samu rangwame a cikin su sai su hana mutum shi ya dage wajen aiki saboda yana ga shi yayi a completion duk abin da ake so kuma yana da halin da in ma wani abu ne yayi kowace shekara zai je aikin haji in yaje kuma ya dawo an wanke matas saboda hadisi ya faɗa haka to sai kaddara sai rudu cewa hakan haka ne a kansa bai san yana da ai mun yi bayani a kai ko to sun rukhsu ta'wil to duka irin wannan sai su cire wa mutum halarto da ubangiji a zuciya wanda halarto da ubangiji a zuciya shike kara wa mutum imani kuma shine wanda yake sanya mutum ya ingiza shi wajen yin abin da Allah din yake so har ya kai tudun na tsira wa in fil awaid da kuma ɗaya da kewa da za a yi da al-awa'id al-awa'id shine abubuwan da suke zuwa maka na yau da gobe masu daɗi abubuwan da za su yanzu misali ko da a ce rawatib da ake bayarwa su ma suna cikin awa'id eh kullum kana tunani albashin ka yazo kai ce fa ne ko kuma kasuwar ka dama kana samun balance kaza in shares kake da su bana za a samu kaza motoci na da suka tafi yanzu sun iyo lodi kowane sati kaza suke kawo mu sune al-awa'id ilful awa'id dai ba ce wanda mutum da zai yi na abubuwan da suke zuwa masa na jin dadi na nishadi na amfanuwa dukiya da zai dinga samu sai su shagaltar da mutum saboda kullum kana ga akwai wani abu zai zo kana tsammanin sa kaza zai zo kana ta lissafi next week kaza za a samu a kaza kaza za a samu a wancan business za a samu kaza so mutum kaga shi ba shi time din da zai dinga yin abin da Allah ke so wannan zasu dinga shagaltar da shi ma dama ya cusa su a ransa ya zama su ne muhimmai ba wai haramun bane irin waɗannan din ma dama za a neme su ta hanyar da ta dace ubangiji ma ya umarni a yi to amma kada su shagaltar da mutum su dauke hankalinsa to ba ne ya ce fa hunaka to a irin wannan gaba in mutum ya samu kansa a waɗannan yanayi لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ma dama waɗannan suka hato a zuciyar bawa to ba wanda ya isa ya tsare masa imanin sa face wanda ya tsare sama da ƙasa bata rikice ba waye ya tsare sama da ƙasa to in ba Allah ba ba mai tsare masa imani amma duk wasu shikashikai da zasu cire masa imani yayi rauni ko ya zamanto ma ya sarai sun bujuro a cikin zuciya ma dama waɗannan abubuwa suke rubduguwa zuciyar bawa وبهذا السبب to a bisa irin waɗannan dalilai ne na irin waɗannan ababan da suke bujirowa a cikin zuciya da kuma karancin su yawaita su a zuciya matsala karancin su a zuciya samun tsira to da irin wannan sababi ne ya tafawatu nasu fil imani wal a'mal ake samun mutane su kene majuna wajen imani da kuma ayyuka wanda waɗannan ababe suke karanci a zuciyarsa ba su shagaltar da shi ba su kade masa hankali ba to halartowa ubangiji zai yawaita a zuciyarsa imaninsa zai fi ƙarfi kuma ayyukansa za su fi yawa amma waɗanda har yayi sakaci ga rashin sanin Allah ga rashin halarto da Allah a cikin zuciya ga rashin tunanin ubangiji a mafi yawancin lokuta ba a tuna Allah sai lokuta kaɗan me yasa saboda waɗannan ababen da muka ambata sun yi rubdugu a cikin zuciyar su suka mamaye ta to tabbas shi kuma zaka same shi imaninsa yayi rauni in ma bai yayi sa'a ba a kore masa shi ba to zaga imanin yayi rauni kwarai da gaske a bisa haka kuma sai ayyukansa su zama to sun yi kada hatta yantahi ila adna mithqal dharratin fil qalbi har ya zama to imaninsa ya tuke zuwa ga mafi karancin matsayi ya kai misali kaman mithqal dharra gurbadan atom weight gurbadan dharra mafi karancin kiyashi malai ce wajma'u hadhihi al-asbab a dunkule dai abinda ya dunkula waɗannan sabubba da suke tura imani su hana mutum yin aiki alhali kuma yana da imanin yarji'u ila da'afil basirati was-sabr duk abinda ke sabbaba waɗannan yana komawa ne ko dai rashin ilimi ne da kuma rashin haƙuri waɗannan biyun su suke sabbaba su duk waɗannan annobar da muka ambata waɗanda suke shiga cikin zuciya har su nukusa imani abu biyu ne rashin ilimi na sanin Allah da sanin addininsa da sanin makoma da abin da ya zama wajibi ga bawa ya sani sannan kuma da rashin haƙuri saboda wani ya san cewa akwai azabar Allah akan kaza amma kuma ba zai iya haƙuri ya ki yi ba ya san cewa tabbas Allah zai azabtar da mazinata amma zai yi saboda ba shi da haƙurin da zai juriya ya san sata ba ta halatta ba amma ba shi da haƙurin da zai iya zama shi ba shi da kuɗi don haka sai yi ya san ha'inci bai halatta ba ya san cin kuɗin marayu bai halatta ba sakamakon sa wuta ne amma ba zai iya haƙuri da babu ba temptations za su sanya shi dole sai ya aikata rashin ilimi da rashin haƙuri su ne manyan musiba da suke kaiwa mutum zuwa ga bala'i shi yasa Allah ya ce wasta'inu bis sabr ka nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala wajen ki haƙuri as-sabr shi haƙuri ɓangare uku yake da shi dole sai bawa ya kiyaye su as-sabr fi ta'atillah mutum yayi hakuri wajen bin Allah saboda bin Allah in baka yi hakuri ba wallahi ba za ka bi ba ka dawo a tafiya ka gaji karfe 3 dare kuka iso gida ko 3 sauda ka kwanta kenan ka fara bacci karfe 4 sai ka ji ana kiran sallah ana salatu khairun min an-naw bayali 1 hour da kadan wallahi in ba hakuri ba ba za ka tashi ka je kai sallah asuba ba sai ka ji akwai shi wani lokaci ba matsala bari na tashi in anjima ai yanzu farkon kiran sallah ne kana dubawa ka karfe wanda zaka ci a akwai shoran ai sai biyar ma ake ikama kana dannewa shedan ku sai zo sai kar danne ka kaga baka yi hakuri ba shi yasa shedan ya ci nasara akan ka amma daga lokacin da ka ji as-salatu khairun min an-naw sai kai haka sai ka duba sai ka karfe 4 sai ka ce to ba in tashi in roki ubangiji na abin da ya kamata ba in tashi na kinsa to wallahi idan ka tashi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai addu'ar da ake yin ta farka ka ambaci Allah
sai ka je ka kai alwala karo na biyu sannan sai ka zo kai nafila raka'a biyu kulli uku shedan yake wa bawa in zai kwanta ya bacci annabi ce ba zai wa bawa kulli uku a kiyarsa kana farkawa bacci sai ka ambaci Allah kulli dai zai kunce automatic sai ka je kai alwala kulli na biyu zai kunce ka zo kai sallah raka'a biyu kulli na uku ya kunce shi saka malamai suka ce dangane da wannan hadisi kenan ana so koda ka tashi da kai sallar dare mai tsaho raka'o'i biyun farko kai su gajeru dan kai saurin fita daga cikin kullun shedan zaka fi samun nishadin yin bautar amma idan ka dauke ta da tsayi kace zaka yi to kana nan a cikin takunkumin sarin zai iya influence ɗinka to annabi ya ce idan har kai wannan to zaka kaje ka sallaci asubahi a jami'i to zaka waye gari cikin nishadi nashitan amina to shi saka waɗannan abubuwa guda biyu duk sune suke kawo waɗancan matsaloli rashin ilimi shine albasira da kuma rashin hakuri kaga as-sabr fi da'ati Allah hakuri wajen bin Allah as-sabr an ma'siyati Allah kai hakuri wajen sabawa Allah kai hakuri ka ki sabawa Allah saboda wallahi idan mutum bai hakuri ba zai iya kin sabawa Allah ba fusga yana gani ga kudi yazo ta gabansa kuma yana son kudin kuma ba shi da shi kuma yana da iko ya dauka watakila ba wanda zai ganshi imma na gwamnati ne imma na kowaye to in bai yi hakuri in ba shi da hakuri sai ya dauka ya kebe da shi da budurwa kuma gashi dama bar shi da aure kuma tana kashe masa ido kuma su biyu kuma babu wani abu zai iya raban jikinta amma hakuri shine zai sanya shi yaki ya danne zuciyarsa zuciya tana tunkuɗa ga abin take bukata ce yi hakuri lokaci yana zuwa lokacin da nayi aure to in babu hakuri ba za a iya daurewa daga sabawa Allah ba sannan sai as-sabr ala aqdarillahi al-mu'lima hakurin da zaka yi akan kaddarar da Allah ya bujiro maka wanda ba ta da dadi kaga wadancan hakuri guda biyun sun fi wannan na uku saboda shi wannan na uku kowa zai iya Allah ya jarraba mutum ya talauci to wajen wa zaka yi kara Allah ya sanya wa mutum jin yaya zaka yi da ranka dole shi din zaka roka wani aiki ka je nema sauran sun samu kai baka samu ba kuma ya zaka yi haka Allah ya kaddara fari ne Allah ya kawo shikenan amfanin gona na mutane duk ya lalace ya zaka yi dole hakuri zaka yi to don haka shi wannan shi yafi sauki amma wadancan guda biyun su suka fi wahala to idan har mutum ya zamanto yana da karancin ilimi yana da raunin ilimi na sanin Allah da haƙoƙin Allah kuma ya haɗu da rashin haƙuri to su suke sabbabawa a tsamarwa mutum halarto da Ubangiji a cikin zuciya waɗansu abubuwa su zo su cika zuciyar wannan sai sabbaba masa ba'ful yaqin wanda wannan kuma shine zai kashe masa gwiwa wajen yin ayyukan da Allah yake so wani hada ma da Allah subhanahu ahla as-sabr wal yaqin dan haka nan ne ma Allah yayyabo ga waɗanda suke masu yin haƙuri ga waɗanda suke da yaqini waja'alahum a'immatan fid din Allah ya sanya su ne jagorori a addini fa qala ta'ala Allah madaukaki yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu Allah yace waja'alna minhum sai muka sanya daga cikin su a'immatan muka sanya jagorori shuwagabanni yahduna bi amrina da suke nusanta da umarnin Allah shi yake musu jagora Allah ya sanya su ne shuwagabannin al'umma kuma suna tafiya a kayan umarnin Allah mutane na bin su a baya suka zama jagorori me yasa Allah ya ba su wannan matsayi lamma sabar a lokacin da suke hakuri hakuri bangare nawa bangare uku wa kanu bi ayatina yuqinun ba hakurin kawai ba kuma sun kasance suna da imani sun kasance suna da yaqini game da ayyuka ai imani kenan kaga waɗannan sune abubuwa guda as-sabr wal yaqin
to don haka Allah sai jinjina mu irin wannan muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu a cikin ma'abuta as-sabru wal yaqin Allah ubangiji ya datar da mu cikin abin da muka faɗa daidai abin da muke kuskure ko muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم